Jihar Plateau da ke shiyar arewa ta tsakiyar Najeriya tana da taken garin zaman lafiya da wuraren shakatawa. Hakan ya samu ne saboda kyakkyawan yanayi na sanyi da wurare masu ban sha'awa da rafuka da koramu da dimbin ma'adinai na ƙarƙashin ƙasa. Jihar Plateau da ke da ƙabilu fiye da 50 ta kasance mahaɗa ce ta shiyoyin arewa da kudu, wanda hakan ya janyo al'umma daga jihohi daban-daban har ma da 'yan ƙasar waje suka yi zango a jihar don kasuwanci da sauran sana'o'i. Tun bayan da tsohon shugaban Najeriya Janar Yakubu Gawan ya kirkiro jihar Plateau daga Benue Plateau a shekara ta 1976, gwamnoni da dama na soji da farar hula sun yi mulkin jihar. Mr. Herbert Daniel ya ce jama'a sun fara fahimtar muhimmancin shiga harkokin zaɓe.
Yanzu kan mutane sun waye sosai, kowa yana so ya sa hannu a cikin zaben da za a yi na wannan shekara din. Domin a da wani za su ce ai zaben nan bai shafe su ba. Wani abin da na gode ma Allah da ina gani shine duk wanda suka fito suna neman zaben nan a cikin duka parties din da na gani suna amo a cikin campaign nasu dukan sun sa abin da suke yi. Ban samani cewa idan wani su ya zama shugaba za mu samu matsalar da muka taba samu ba. So abin da ina so su duba shine wannan jihar namu din yana da dumbin albarka da bai kamata muna ta fama har yanzu ba.
Jihar Plateau na da ma'adinai na ƙarƙashin ƙasa da suka haura kashi 20, wanda bayanai ke nuni da cewa tun a shekara ta 1902 ne Turawan Birtaniya suka fara haƙa da sarrafa kuza a jihar ta Plateau. Mr. Kura Joshua ya ce akwai abubuwa da yawa da gwamnati za ta bunƙasa don jama'a su sami ingancin rayuwa.
A Plateau akwai fannoni da yawa wanda jama'a za su iya suyi amfani da shi domin su gina rayuwarsu. Ta gefen masana'antu ba shi da yawa a Plateau, amma an gan duba dai zancen yin gona ko na lambu na lokacin rani ko kuma na lokacin damina, mutanen Plateau suna son noma. To amma yanzu in ka duba farashin taki nawa ne, manomi guda nawa ne zai iya ce zai iya sayi buhun taki ma guda daya yayi amfani da shi? Wani lokacin ba wani abu wanda zai bukaci dimbin kudade ne mutane suke bukata ba, a dan saukaka a wayan su fanni ka dan mutane za su yi sauran su. To zancen ma'adinai yanzu in ka tashi ka je ka fara yin ma'adinai, yanda matasa suke kuka shine za a zo a kama ka a ce kana yin illegal mining, wato kana neman ma'adinai ba tare da izinin gwamnati ba. To amma matasan nan wasun su suna ce to a bamu izini, in ma an zamu iya mu biya haraji ne game da izinin nan da aka bamu domin mu yi ma'adinai. Ba su samun wannan zarafi. Amma za ka ga wani zai tashi daga kasan waje ya zo ya sayi waje, yana tonan ma'adinan nan yana kwashi yana tafi da shi, gwamnati ba za su ce mishi komai ba. Yayanmu da suke cikin kasa kuma suna neman lisensi domin su yi wannan ba za a ba su ba. To wannan gaskiya idan wannan gwamnati za ta iya ta duba wannan fuska, ko kuma gwamnati mai shiga ta yi aiki a kai, na tabbata zai kawo sassauci ya kuma kawo girma ta wajen gina rayuwar mutane a Plateau.
Kafin konewar babbar kasuwar Jos shekara 22 da suka gabata, masana sun ce tana cikin manyan kasuwanni da ake tunkaho da su a Afirka ta Yamma. Alhaji Sabo Fari, mataimakin shugaban kasuwar New Market a Jos, ya ce babban bukatar su shine tsaro.
Kostomomin mu da suke wasu garuruwa suke tahowa, to kin ga rashin tsaron nan ya wargaza su, mu ma ya taba mu. Sai kuma wannan magana ta masifar tsadan mai, wani ko yana so ya zo ya yi sayayya, in ya auna abin da zai kashe a hanya, to gaskiya zai haƙura, sai dai ya tura ma abin da idan shi ya gani ka mishi waybill kuma dama a kasuwanci ba kaman zuwa da kai bane. So wannan tsadar rayuwa da ake ciki gaskiya mu abin ya taba 'yan kasuwa sosai, kuma musamman mu a Jos North. Dan zaka samu gida da sama da mutum 30 ba wani ma'aikacin gwamnati ko guda ɗaya, kasuwar dai idan aka dogara. To inda gwamnati gaskiya ba za ta dinga kallon talakawa ba, to wannan abun zai iya shafan su suma. Saboda in kai ka tsare ɗanka ka bashi duk abin da yake bukata, to wanda baka tsaren ba shi zai ya addabe ka, ya addabi 'ya'yanka, ya addabi duk waɗanda kake ganin ka killace. To muna roƙon gwamnati ta sa ido akan wannan abubuwa, ta duba talaka, ta girmama ra'ayinsa.
Kan matsalolin tsaro da ake samu a jihar kuwa, malaman addinai na kan hudubar zaman lafiya da gudanar da zaɓe ba tare da tashin hankali ba.
Imam Abdullahi Abubakar, shi Ubangiji halittu shi ya halitta mu, to ya kai zaka sa makafi ka kashe ran da shi yayi? Shine da kullun abin da muke gargadin kenan cewa mu zauna lafiya.
Sunana Reverend Yakubu Davo Dafe. Muna wayar da kan jama'a ta wajen koyarwa da nuna musu cewa Ubangiji shine yake ba da mulki. Saboda haka abu mai kyau shine annasu a shiga cikin zabe na wanda an ga ya dace ma jama'a.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.